ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro kika san ka hui ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
na kai shekara 50 ina yankan farci amma ban taba shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi lati akwai bana sai da na fita a yankan farce ne rahama biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira wani har magarba tun safe
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Rahoton Bankin Duniya da kuma na wata taswira da ke bayyana matsayin arzikin ƙasa da ƙasa na nuni da cewa sama da kashi 70 cikin 100 na al'ummar Najeriya na fama da talauci galibi kuma suna zaune a arewacin ƙasar musamman waɗanda suke zaune a yankunan karkara. Sai dai binciken da shirin domin iyali ya gudanar na nuni da cewa matsin tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya yana tasiri ga masu ƙananan masana'antu da kuma rayuwar yau da kullum ta iyali. Batun da shirin domin iyali haska fitila kenan a tattaunawa da masu ruwa da tsaki da wakilin mu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
Domin tattauna wannan batu mun gayyato Dr. Abdulsalam Kani, masanin tattalin arziki ne da yake sharhi kan lamarin yau da kullum musamman abubuwan da suka shafi iyalai da ma jama'a baki daya. Kazalika muna tare da Malam Abdurrauf Musa Salisu magidanci ne. Shi ma zai ba mu bayani akan yadda watakila rayuwa take gudana a wannan yanayi da ake cikin matsin tattalin arziki. Ana ma samun abin da za a kai a sarrafa din sannan ya ake samu kuma an sarrafa shi me yake faruwa. Kazalika muna tare da Hajiya Hadiza Suleiman, to ita uwar gida ce. Idan aka kawo mutane magidanta irin su Malam Abdurrauf suka je suka yi fafutuka su ne za su girka abin a sarrafa shi a tukunya kuma a ce iyalai kowa ya dauka. Malam Abdurrauf, zan fara da kai. Wannan hali ake ciki ne ana ta cewa fa wai akwai matsala matsi na tattalin arziki
gaskiya ne akwai shi
ma ya ake fama da iyalai
akwai matsala sosai ma kuwa da matsalan nan ba wai mutum ɗaya bane da mai kuɗi da malami da sarki da talaka duk muna cikin ba wanda ya wuce wannan layi. Yau a cikin waɗanda muke da mu da muke da sana'a karama musamman kamar yankan farce shi nake yi nayi sana'o'i da yawa a baya amma ban taɓa yadda sana'a ta yankan farce ba saboda ita ce in na fito in dai na samu to ba faɗuwa ne bare ba ni ce. Na kai shekara 50 ina yankan farce amma ban taɓa shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi lati akwai bana sai da na fita a yankan farce ne rahama biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira wani har magarba
tun safe
amma alhamdulillahi na samu abin da zan kaiwa gida ta hanyar abokan arziki. Kuma ba tambaya ne yanzu ba na tambaya ba zan zo in same ka in ce da kai Mahmud da Allah ba naira 50 zan sayi gishiri ba saboda ta iya yiwuwa ni ina tsammanin kana da naira 5,000 kai kuma ƙarshenta ba ka da naira 500 in na tambaye ka naira 50 ka ce ba ka kaga na shiga wani zargi zan ga kamar hana ni kai to amma a cikin haka Allah sai ya gurfa min asiri ban taɓa kwana a gidana ba a girka ba in je na fito zan samu maimakon da Allah alhamdulillahi wallahi Malam Mahmud da ina duk abin da zan saya buhu nake sai zan sai buhun shinkafa zan sai buhun alkamin fulawa zan sai buhun masara zan komi yanzu na dawo da gwangwani nake auna to kaga irin waɗannan idan ba ka samu yara masu hankali da mace mai sani ya kamata to yanzu nan muna kallo da yake ni sana'a ta yawo ce zaka je wani gidan ka tara ana rigima zaka je ka ga mai shago mai arzikin da ya kai ya zuba shagonsa miliyan 1 misali bai mallaki abin da zai kai na naira 500 gidansa ba bai ci nikin da zai ci riban naira 500 gidansa ya kai ya dauke ta a gidansa ba kullun a riba yake riba ya sayar riba yake dauka ko kuma a cikin kayan in na abinci ne riba ya kai gida da haka shagon ya kare an zo ana rigima da matas shi ya sake ta
haja ku ne kuke sarrafawa idan su mallam Abdullahi sun kai to in ba su kai din nan ba ya ake ne
ka san ba duka mata aka zama daya ba akwai mata akwai muna mata akwai macen da in Allah da in dai matar rufin asiri ce kuma tana kaunar mijinta tsakaninta da Allah to ina ganin ko da wankau asirinta zai rufu domin ni ina ganin haka da dama zaka ga wata matar wata ma ba ta da miji majority matan yanzu duk ba su da maza amma zaka ga wata matar ta tsaya tsayin daka in dai zaka nema to Allah zai baka kuma in dai zaka tsaye da zuciyarka daya in Allah da baraka wufanta ba
to amma magana da ake zaki ga kaman mallam Abdullahi in sun futa yanzu ke ga mana ma dai ma taba futa bai samu komai ba wannan lokacin an samu wata kil 1000 ce 2000 idan kika je kuma an ce kwanan shinkafa naira in ya samu 2000 misali an ce kwanan shinkafa naira wajen 2000 ne idan yazo ya aje miki 1000 wannan kwanan shinkafa waya akan yi da shi ne
eh to
tunda shi akwai ana buƙatar abin da za a sarfa
to in dai mace ba yara gare ta da yawa ba kuma in dai har yanzu majoratin mata namiji ya kawo musu ma kayan abincin munna suke
munna kuma
munna suke
kayan abinci ba kayan haɗi
gaskiya ne dalili da isa na gaya maka haka in dai mace tana yin sana'a koya take aka kawo mata kayan abinci munna take an kawo mata rufin asiri idan ba ta sana'a akwai matan da zaka ga wannan danyen abincin za su ya fita su kai su siyar su siyo abin da za su
yi shiri da
insha Allah
da magi
sosai kuwa
wato in ya kawo kwano daya
za ta iya fitar da gwangwani hudu
a ciki
in Allah da kaga za ta sai gawayi za ta sai mai gishiri ta sarrafa ana yin wannan da dama
dan dai kowa ya
kowa ya wadata asiriyar
to akwai gidan kuma da yawanci kwano dayan ma wata kila ba zai isa ba a rana ya akan yi da shi misali gashi kuma akin ce za a ɗaya gwangwani hudu a je a siyo
magi haka ake maleji ai yanzu ba duka ake koshi ba sai daidai haka zaka ga an dafa an bayar dai kar dai a ce an kwana haka ba abinci
dakta
na'am
a manhaja ta tattalin arziki da nazarin sa ga inda ƴan Najeriya wannan shine samfuri na yadda galibin ƴan Najeriya zaka iya cewa abinda kuke cewa average
na gane
suke ciki
na gane
wai a nazarin ku na tattalin arziki a wannan yanayin kuka tunda akwai abin da kuke cewa theories mu wai a wannan yanayin muke a Najeriya yanzu idan muka yi la'akari da abubuwan da mallam Abdullahi da Hajji Hadiza suka dan ba mu samfur na abin da yake faruwa a galibin gidaje a Najeriya
nan kawai abin da zan soma mana da shi idan ka kalli al'umman Najeriya kamar yadda baba ya soma mana shimfida zaka ga kowannen mu matukar ba wani babban attajiri ne mutum a Najeriya ba kowa ya gamsu da cewa al'umman Najeriya da na sama da matsakaita da na tsakiya da na can ƙasa a kowane mataki 'yan Najeriya suna cikin kuncin rayuwa kuma yana da kyau mu sani cewa kada mutane kai tsaye mu rika alhakanta wannan abin da cewa ai iya matsalar janye tallafin man feto ke ta samu a wannan matsalar ba wannan bane domin kan mu manta kafin a janye tallafin man feto dab da wannan gwamnatin da ta tafi sun faɗi cewa Najeriya kaso 67 na al'umman Najeriya matalauta ne kaga mutane miliyan 133 tun kan a janye tallafin man feto tun kafin a janye tallafin man feto waɗanda ba su da aikin yi a Najeriya magana muke akan mutane miliyan 23 da wajen 700,000 mutane kan mu manta
amma nan za mu zo nan gaba za ma kai mana magana akan rashin aikin yi nan a manhaja ta falsafar ilimi me ma ake nufi aka ce wani bai da aikin yi za mu zo gaba dora
to yawa so abin da nake faɗa shine mu sani cewa wannan yanayi da ake ciki abubuwa ne da dama suka yi ta taruwa kaga dai abin da ake ce inflation tsadar kayayyaki
kamar farashin kayayyaki
gwamnatin ta zo ya gota kaso 20 kafin ta zo.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda wannan abubuwan suke shafar zamantakewar iyali. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kani a Jami'ar Sa'adatu Rimi dake Birnin Kano da kuma magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman da ma dukkan zaman Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi da